الله تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أسمع جهتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل شر الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau shida ga watan Ramadana, hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda zo daidai da 22 ga watan 5 2018 Gregorian calendar. A da mu ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai tsarki a wadda masallaci mai girma na kofar fadan hakimin Damba. Jiya mun tsaya kan aya ta 60 daidai wanda ita ne zamu tashi akan ta yau insha Allah ta'ala. Kafin nan mun karanta inda Allah madaukakin sarki yake umurtar mu da kokarin mai da amana. Mun kuma ga yanda bayanin amana take da ma'ananta da kuma bukatuwar al'umma zuwa ga amana. Bayanin da aka mana cewa in kowa zai biya haƙƙin da yake kansa na wani, to ba mu buƙatar adalci kwata-kwata a rayuwa, saboda kowa ya riga ya biya. To inda aka kasa biyan wannan haƙƙi, wani ya kasa sauke nasa haƙƙin da yake kansa ya ba ma mai haƙƙin, to nan ne rikici zai iya tashi, to anan ne kuma adalci zai zo. Don haka Allah madaukakin sarki ya umurta da cewa a yi hukunci da adalci a tsakanin mutane. Saboda haka a dalilin lokacin ake bukatar watakinan adalci. To yau aya ta 60 da zamu tashi tana da nasaba da wa'ancan ayoyi. Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim. Alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Shin ya Muhammad, alam tara, baka gani? Mun yi dogon bayani akan ma'anan alam tara. Allah madaukakin sarki yakan buga misali ma annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai gani da idonsa, don haka sai ya ce alam tara, ko kuma ya ce masa ara'aita, shin baka gani ba? Idan ya zama abun na zahiri zai gashi kwaru-kwaru, to wannan gani walaysa al-khabar kal mu'ayana, gani da ido ya kori jini. Idan kuma abun ba zai iya ganin sa daidai ba, kamar ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, to Allah yana bashi labari ne wanda ganin nasa ma ba za ta iya bashi abin da ya fi wannan gaskiya ba. Tunda ganin mutum wani lokaci takan iya yaudararsa, ko kuma ganin mutum wani lokaci zai iya ganin zahiri ba zai iya ganin abin da yake bayan wannan ba. Amma in Allah madaukakin sarki ya ba da labari, to shi zai ba da labarin abin da yake keke da keke na komai da komai. To nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya Muhammad, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, shin baka gani bane da idonka kuru-kuru zuwa ga wayannan mutanen da suke da'awan cewa sun yi imani da abin da muka saukar maka, shine alqur'ani kenan wama unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka shine at-taura da injila da zabura da sauran littafin da Allah ya saukar daga sama amma tare da haka kuma yuridun ayyata hakan wayin taguti sai gashi suna nufin su da hukuncin su su kai zuwa ga wato kenan taguti to yanzu anan ta'ajjub ne ake alam tara kuna bi ma'ana at-ta'ajjub abin mamaki yanzu ba ta yi mamakin waɗannan mutane ba wanda za su yi da'awar cewa sun yi imani da alkur'ani sun yi imani da littattafan da aka saukar kafin ka sannan duk da haka idan matsala ta tashi ba za su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ba sai su tafi zuwa gurin dagutu dagutu sai su musu hukunci akan wannan to kaga wato ana akwai matsala a baya can Allah madaukakin sarki ya faɗa mana mushrikan makka da sifofinsu daga baya ya mana ya kawo mana yahudawa da sauran ahli kitabi su ma da sifofinsu daga baya sai kira mu'minai ayar da muka karanta jiya ta ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha nan ma sai addressin mu'minai to yanzu wannan category na gaba wani category ne wanda su ba kafirai bane mushrikai ba su kuma ba ahli kitabi bane wallantana a ce musu yahudu ko wa nasara su kuma ba mu'minai bane wallantana a ce musu masu imani saboda ka sun zama ba sa nan ba sa can ba sa can su ne waɗannan mutane wanda ayan nan take magana a kansu waɗannan kuma su ne asalin wato kenan munafukai kafiri kullum shi yana da layi ɗaya abinda aka saukar na gaskiya na musulunci na alkur'ani shi bai yarda da shi ba dan haka shi dama wannan hanyar sauta ne kai tsaye kuma hukuncin sa guda ɗaya ne mumini shi ma yana da hukunci ɗaya tunda ya ce ya yarda da alkur'ani dan haka hanyar sa guda ɗaya ce ita ce hanyar imani wanda za ka kai shi har zuwa ga aljanna to waɗansu sai suka yi kokari su striking balance tsakanin wannan da wannan shine wato kenan munafukai a baki sun zo sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani kuma sun furta kalmar shahada don haka suna tare da mu'minai ana kuma sallah da su amma kuma a gefe in sun koma kuma suna tare da kafirai da haka za su iya daukan asirin mu'minai su kai ma kafirai za su iya daukan abin da bai kamata daban na musulunci su je su yi bayani a kafirai za su iya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani plan dinsa ga abin da yake planning su je su reveal secret din saboda a warware saboda a nan za su samu karbuwa a nan ma za su samu karbuwa da haka suke cewa naksha an tusiba na da'ira muna tsoron kar fitina ta same mu domin idan matsala ta zo ta musulmi aka share su to fa ba za su zama su da madangafa ba suna tare da kafirai idan kuma matsala ta zo ta Allah ya ba musulmi nasara aka share kafirai to fa dama suna tare da mu'mini don haka yanzu wannan sun ɓoye a zuciyarsu kuma matsalar irin wannan shine kullum suna ƙoƙarin su daɗaɗa ma waɗannan rai kuma su daɗaɗa ma waɗannan rai gabas da yamma ne kullum so suke a gansu a gabar a gansu a yamma don haka shine matsala ba ta kina za ta dinga faruwa tare da su ba za su samu wannan matsala ba da'irar da suke gudu naksha an tusiba na da'ira muna tsoron kar musiba da zo ta afka mana a kanmu to matsalan kuma ita ce take afkawa a kansu don haka Allah madaukakin sarki yake dama yana iya yiwa Allah madaukakin sarki ya zo da wata makonkwasa ta konkwashi tsakan kansu to da haka sai ana cikin yi abinda suke boyewa na munafurci kwatsam sai ya bayyana to da zaran ya bayyana kuma kaga musibar ta same su kenan da haka Allah madaukakin sarki alkawari zai dinga kunyata su zai dinga kunyata su zai dinga kunyata su yana da dalilin wato kenan secret din su to wannan ma wannan ayar da muke karantawa wata hadisa ce ta faru tsakanin wani musulmi da ake kiransa Bishir da kuma wani wanda ba musulmi ba ga Yahude sai matsala ta faru a tsakaninsu shi wannan ba Yahude ya yi imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne da haka da suka rikici kuma shi ba Yahude shi ne mai gaskiya sai ce na ta hakan ila Muhammadin mu je mu Muhammadu ya mana hukunci a tsakanin da kai ɗayan kuma shi mai da'awar shi musulmi Bishir ne sai ce a'a na ta hakan ila Ka'ab bin Ashraf wutafi gudun Ka'ab bin al-Ashraf ya mana shi kuma Ka'ab bin al-Ashraf shine munafiki shine wancan dago shi da muka yi magana a baya da aka yace sai aje gudun sa saboda haka kaga kenan shi yanzu bai yadda aje gudun abin nan ba amma me yasa ba zai yadda shi yana musulmi ba zai yadda aje gudun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da farko ba shi da gaskiya na biyu kuma Ka'ab bin al-Ashraf suna karbar rashawa da cin hanci saboda kafin aje in yaje wani abu to shikenan za a danne hakkin Yahudan duk da cewa Yahudan dan uwan su ne in dai ya ba da kudi fiye da nasa to za su danne gaskiya shi kuwa a shirye yake ko nawa ne ya bayar don a ba shi gaskiya ya danne hakkin wannan Yahude din sai kuma Yahuda ya san mai gaskiya da kai ta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kin yardar da yayi aje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa alam tara ila alladina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka yanzu kai Muhammad baka gani ba balo balo sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke da'awan cewa wai sun yi imani da abin da muka saukar maka wa ma unzila min qawlika da abin da aka saukar kafin ka amma duk da haka in rikici ya faru yuridu an yi ta haka mu ila tagut sai gashi suna nufin su kai hukuncin nan zuwa ga dagutu sai su zabura su kai gurin dagutu wa kadu mi rayi furubi gashi kuma an umurce su cewa lalle lalle su kafirce ma dagutu Allah madaukakin sarki yake su kafirce ma dagutu a baya mun yi magana dagutu ku ce dagutu wasu suka ce shedan ne yu'minuna bil jifti wa tagut jifti suka ce ko babban malami ko babban boka ko kuma babban shedani wanda yake kiran mutane zuwa ga akasin hanyar Allah dagutu kuma aka ce shedan daga baya aka ce wannan dagutu din ma zai iya daukan jiftu jiftin ma zai iya daukan dagutu domin shedan din ma kawai da mutane yake akan hanya jiftin ma kawai da mutane yake akan wato ginan hanyar Allah don haka Allah bada kuke take ce a kafirce ma dagutu kenan in dagutu ma'anar sa shedan ne Allah ya ce a kafirce ma shedan in dagutu ma'anar sa boka ne Allah ya ce a kafirce ma boka in dagutu ma'anar sa wani azzalimi ne a jabbari Allah ya ce a kafirce masa in dagutu ma'anar sa wani malami ne na addini mai ci da addini amma ba dole mutane yake akan hanyar addini ba Allah madaukakin sarki ce a kafirce masa domin wannan ayata ta akan mutum ne ba ma akan gunki ba kuma gunki ma ana kiran sa wato kenan jiftu kuma ana kiran sa dagutu wa galu mirani furubi gashi an umurce su wato kenan da su kafirce ma dagutu amma sai gashi suna zuwa gurin wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan bayyidan dan haka wannan ba kai bane shedan ne yake nufin ya batar da su batawa da take mai nisan gaske rabar da su gabarin wato kenan ainihin hanya wato zai sa su rabu da Allah zai sa su rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa su rabu da wato kenan addinin musulunci anan malamai suka ce wannan kissa ta Bishr da wannan ba Yahudi wanda yake wannan munafikin musulmi da yake cewa akai hukunci gurin abin nan gurin da Yahudi alhali kuma duk Madina ta shaida cewa wannan ba Yahudan azzalimi ne ko mai cin hanci ne kuma in ya karbi kudi zai yi hukunci ba daidai ba sai ga ba Yahuda ya ce a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce a je gurin Yahudawan su ba cikakken dalili ne na gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umman da ya rayu tunda in ba munafiki ba ba mai tsoronsa mushriki ya san Annabi zai zalunce shi ba bai Yahude ya san Annabi zai zalunce shi ba shi ma wannan munafikin ya san Annabi ba zai zalunce shi ba illa iyaka zai karbi hakkin mai haki ya bayar ne amma zalunci kan babu maganar zalunci to saboda haka wannan cikakkiyar shaida ne mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaskiyar sa cikin rayuwa dan haka shi yasa mutanen Makka a lokacin da wato ba a yi masa wahayi ba suke ce masa al-amin 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 lokacin da ya rubuta wasiƙa ya aika ma sarkin Rum da sarkin Rum ya aika wato kenan muka kisu ya aika aka kirawo masa mutanen Makka cikin su har da Abu Sufyan a Rum din a Italy ta yanzu kenan yana bincike kan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ya tambaye Abu Sufyan yace wannan mutumin da ya bayyana a cikin ku mai suna Muhammad na wanda ya rubuta min wasiƙa ina sarkin Rum ya masa tambaye da yawa tambaye da yayi wanda nake son kawo yace masa kun taba jin yayi ƙarya sai yace ba mu taba jin yayi ƙarya ba ma jarabna alaihi kadiban ba mu taba jin yayi ƙarya ba sai yace to lam yakun liyatrukal kadiba anin nasi thumma yakzibu ala allahi tabbas mutumin nan ba zai kiyin ƙarya a mutane wa Allah ƙarya ba wannan abinda muka dauke su sarkin Rum ya fada ma Abu Sufyan wala wala ce masa ba zai kiyin mutane ya kiyo mutane ƙarya sannan ya Allah madaukakin sarki ƙarya ba kaga wato kenan ya tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma risalarsa cewa gaskiya ce daya kenan na biyu irin wannan sifa haka ake son musulmi ya sifatu tunda Allah madaukakin sarki cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abinda ake son musulmi ya zama ya rayu na farko ya zama mai gaskiya na biyu ya zama mai adalci na uku al'umman da suke tare da shi su ji cewa wannan mutumin baya zalunta su kuma ba zai zalunce su ba su zama sun bashi shaida shine ma cikakken ma'anan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mala'ikatu shuhada wallahi fi sama'i antum shuhada wallahi fil ardi mala'iku sune shaidan Allah a sama ku ko mutane ku ne shaidan Allah a ƙasa dan haka idan mutum ya mutu mutane suka ce wannan mutumin kirki ne kowa ya yarda ittifaqan cewa mutumin mai kirki ne baya da zalunci wannan ya tabbata shi dan aljanna ne idan mutum ya mutu kowa ya yarda cewa wani mugu ne wani azzalimi ne to fa da matsala wato kenan a gaban sa to saboda haka wannan aya tana da tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nuni cewa duk wanda ya kauce wa hanyar Allah to hobata ne kuma ga barin haƙi illa dalal saka yake wayrudi shaytanu an yudillahum dalalan bayina shaydan yana nufin ya batar da su bata mai nisa in an ce bata mai nisa shine fa batan da ba za ka iya yin waiwaye ba zaka je go no go area zaka je go no go area sai inda ba za ka taba kuma dawowa ba to kaga akwai matsala kenan mutum zai je sha ta dubu shi kenan ya yadda ya abin nan ya tafi kenan ya san makomansa ya san kaza kaza da haka wannan aiki na sako zai yi gabansa gadi ba wanda zai hana shi kuma ya san ba daidai bane to duk wanda ya ganshi yana aikin sakon Allah ya san ba daidai bane kuma yana yi baya jin shakka baya jin tsoro fa ya fa kama hanyar dalalan ba'idan ba dalalan kariban ba inda dalalan kariban ne mai yawa wata ne wani je masa wa'azi zai daina ko ya ga wata aya zai daina ko kuma wani hikimar Allah ta zo ta wani dan nufar da shi wani abu ko ba malami bane ko da ababin shawara sai ya daina to amma fa in ya tafi dalalan ba'idan fa ya tafi kenan fa wato ba zai saki dawowa kan hanya ba Allah madaukaki sarki ya sauka
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
هذا ما ممكن شيء وانا آية تفرقو تنا مغانا أكم منافقين شيء لسنفي نقب با أي مغانا سنفي مشرقي أي مغانا سنفي يهودا أكي سنفي مؤمنين yanzu kuma ana kan sunfi munafikai ga wannan aya ta dada fitar da abun kwalo-kwalo wai za kila lahum ta'alam duk lokacin da aka ce musu ku zo zuwa ga ina ila ma anzalallahu zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ma'ana ku zo ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wai da rasul da kuma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'atul munafiqina yasuduna anka sududa sai da munafikai suna kokarin kangewa gabarinka asalin kangewa ko su kange kansu ko su kange wani ko su tare kansu ko su tare wani ta yadda ba za a je abin nan ba ba za a ji ansa kiranka ba a nan malamai suka ce in aka ce ta'alam wato ginin ana jawo wa hankali ne daidai ke gama ce abgilu ku fuskanto amma mafi yawan istimal dinsa daga sama ne zuwa ƙasa babban ya kira shi ne ta'ala amma in aboki ne ko daidai shi ne wato kenan agbilu amma kuma ba kullum ne yake hakan din ba yana iya yiwuwa wato kenan ya zama an samu akasi amma dai akfar al-istimal to ga shi sa raga ce musu ta'ala ila ma anzalallahu waye yake kira su zuwa ga abinda Allah yake kira ya saukar ne kaga kira ne daga sama zuwa gare su amma dai wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo ya kira su saboda haka duk lokacin da aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar ko kuma ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin kuma an daga musu hankali an daga musu hankali a baya mun yi magana cewa mumini layin sa guda ɗaya ne kafiri layin sa guda ɗaya ne amma munafiki shi ya raba kafa dan haka kullun yana tsammanin matsala dan zaran an ce musu ku zo zuwa ga Allah hankalin su ya tashi saboda suna tsammanin za a tona wani asirin su domin alqur'ani yana sauka kullun yana tona musu asiri alqur'ani yana sauka kullun yana tona musu asiri to saboda haka kage rikici kenan kuma koda ba tona musu asiri za a yi ba a lokacin da aka manna su a jikin mu'minai to fa sun rabu da can gurin kuma a wannan lokacin za a yi dora su akan wasu aikin da za su zama akasin na wa'ancan gurin tunda dama tsakanin musulmai da yahuda kullun at loggerhead ake to saboda haka kullun in an wahayi ya zo a so a damu suke kuma kullun wato kina abin nan hankalinsu a tashe ki anan abin la'akari shine ɗabi'ar mumini kullun shine hankalinsa guda ɗaya jira yake in an ce Allah ya ce a yi ya yi in an ce Allah ya hana ya hana idan ka ga mutum musulmi in ana gaya masa gaskiya tana masa nauyi in ana gaya masa gaskiya tana ɗaga masa hankali in ana kiransa zuwa ga addini yana jin wahala to ana tsorace masa kar ya fada cikin wa'ancan domin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa cikin musulmi ya dama ya riga ya bada sifaita akwai alamomin munafikai su ne guda hudu a wannan hadisin ya ce guda uku to kaga a wannan hadisin sai yake cewa idan mutum yana da ɗaya daga ciki to yana da alama ta munafurci kaga kenan a cikin musulmi zai iya yiwa mutum musulmi ya zama ya yi developin wata alama ta nifaki a cikin zuciyarsa wanda bai sani ba wanda wannan din ita ce za ta sa duk lokacin da aka ce a zo zuwa ga wani aikin addini ko a zo zuwa ga wani abu na musulunci shi kuma wannan abin zai rika wahal da shi kaga dai gashi wannan sifarsu ne ɓalo-ɓalo wai za ki ila lahun ta'ala ila ma an zala lahu wa ila rasuli ra'aytul munafiqina yasudduna anka sududan sai duk hanyar da za su yi su tare su kange kar a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kar su tare kansu kar su je su to wannan shine abin da kullun yake aikinsu shi yasa ba sa son a ce an kira su zuwa ga gaskiya ba sa son a ce an kira su zuwa ga sabon wahayi ba sa son a kira su zuwa ga wani aiki na addini to saboda haka musulmi in ya ga yana da irin wannan to ana je masa tsoron fadawa wato kenan cikin wayannan Allah madaukakin sarki ya sauka فكيف إذا جينا
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
الله أكبر فكيف إذا جينا فكيف إذا جينا فكيف إذا أصابتهم مصيبة إذن منافقي يو سنة قرن مؤمنين يو سنة قرن كافرين yau suna gurin mu'minai yau suna gurin kafirai a cikin gurin kafiran ko a gurin mu'minai suka yi tubul da baka suka faɗi wata mummunan magana saboda kamar akida ce a cikin zuciyarsu dole wata za ta fita a cikin mu'minan ma ko ai babban su Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa la irja'na ila madinati la yukhrijana al'az min hal azal ko ai rikici ne ya faru tsakanin mutumin Madina da mutumin Makka mutumin Madina nan mu'mini ne mutumin makar na mumini ne to amma yara ne matasa kuma a gurin yaƙi da su yi rikici ɗaya ga kamar za a ci nazara a kansa sai ce ya ma ashirar al'ansar ya ku mutanen madina ku zo ku taimaka mu ga mutumin makar zai takura mu a to shi ba da ya ga wani sun tabbata ce ya ma ashirar muhajirun sai suka tabbata sai za a yi rikici annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a gaya masa maza masa sai taso sai ya raba to su ko dama kofa suke so kullun su samu wata kofar yar kankanuwa da za su shiga cikin su huda da ganin haka shi ke sai yake cewa la irja'na ila almadinati la yukhrijana al'az min hal azal wallahi ai dama kyale su ku kai dama an ce sammin kalbaka ya akulka ko sammin kalbaka ya akulka ko ka ciyar da karanka ya dawo cije ka to abinda wannan mutane suka mana kenan sun zo garinmu mun ciyar da su yanzu kuma za su zo su shiga hancinmu da gudundunu don haka wallahi in muka koma Madina mu da muke da karfi za mu kori wanda ba su da karfi wani abin da ya fara kenan amma Allah madaukakin sarki bai kyalice ba. Akwai dan sa shi din Abdullahi ibn Ubay din, akwai dan sa ana kiransa kuma Abdullahi, shi kuma Abdullahi mu'mini ne. Dan haka yake cewa yau kuwa tabbas maganar babana gaskiya ce, idan mun koma Madina wallahi mai karfi zai kore mara karfi. Ana koma Madina sai zama yan gaba gaba daidai zare ta kuma ce wallahi ba munafikin da zai shiga Madina yau ya sare wuyansa har baban nasa, har baban nasa. Manzon Allah shine a azziyau haka musulmi suka shiga ya kuma tare wallahi baban nasa bai shiga ba, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya intercede aka ce to gafa Abdullahi ya tare baban sa Abdullahi kuma ya ce wallahi zai sare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji a ga masa yazo yazo ta kai hakuri ka kyale shi, to kaje tabbatar da wannan. Saboda haka kullun aikin su kenan, suna subul da baka a irin wannan guri sai mangana ko kuma a gurin kafirar. In sun yi a gurin kafirai sai Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yafadu. Ai kaga a wani guri suka je suka fada sai ce daga yau duk mu dage hannun mu akan su, yunwa ma za ta kore su. Sai ga Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan wahayin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi. To in wannan abun ya faru sai zama musu matsala. Ga aya ta sauka ta kunyatar da su, yau ga aya ta sauka ta kunyatar da su, ko kuma a zo a kure su a cikin jama'a, to wannan shine musibar da Allah madaukakin sarki yake nufi anan. Fa kaifa idza asabatuhum musibatu, menene dalilin da yasa duk lokacin da kunyata ta zo ta same su, kuma kunyatar da musibar tana zuwa ta same su na bi ma kaddamat adin sakamakon abin da hannun su ta gabatar, me yasa in haka ta faru? Sai mu dauke su mu aje ja'uka ya halifuna billahi, sai su gurin ka suna maka rantsuwa da Allah suna cewa ai da muka ce la in raja'ana ila madinatin nan wallahi gaskiya mu ai mu ba komai muke nufi ba, alheri muke nufi, ko kuma da muka ce la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yafadu wallahi mu ba komai muke nufi ba, sai su rika rantsewa da Allah madaukakin sarki akan ƙarya suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqan, mu wallahi ba komai muke nufi ba, mu alheri muke nufi, mu muna nufin abinda zai zama an dace ne kaza 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 da sauransu. Me yasa suke yin haka? Me yasa suke yin haka? Kaga kullum munafiki yana da wannan matsalar, zai iya rantse maka akan ƙarya amma kuma ran da ta bayyana kenan, da kuma can ya ji ya kulla wani abu daga cikin ayoyin munafiki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hadasa kadhaba, in yayi magana zai yi ƙarya, to za su iya kuma rantsewa akan ƙarya cewa su ga abin da suke nufi, ko wallahi ba haka suke nufi ba, ba alheri suke nufi ba a cikin watakilin zuciyarsu. To saboda haka me yasa haka take faruwa da su? To zabi lakari a shi ne, idan mutum zai zo yana rantsuwa akan ƙarya, ya san ƙarya yayi kuma ya rantse akan ƙarya, kuma rantsuwa akan ƙarya sifa ce ta cikin daga cikin sifofin munafikai, to kai dan musulmi sai ka zama kana kuma ba fa a samu munafiki sai a cikin musulmi, ko to so da ana je masa tsoran kar ka samu wata tada daga cikin tadodin mushrikai, ai munafikai. Muna lura da wannan, to saboda haka sai mutum ya kokari ya kiyaye. In ya san ba ƙarya ba gaskiya bane, to ƙarya rantsi, in ya san ba gaskiya bane ƙarya rantsi. Daga cikin abubuwan da suke halaka dan adam akwai al-yaminul gamus, rantsuwa mai halakar da mutum shine mutumin da zai rantsuwa akan ƙarya ya san ƙarya ne kuma ya rantse da ƙarya. Har ma wasu malami suke cewa wannan irin rantsuwar ko kafara ma babu akanta, babu kafara saboda girman ta, dan tana gilmiyar da mutum a cikin halaka. Sai dai kawai istighfar shi ne ke kankare ta, wallahu ta'ala a'lam. Suka ce ba wannan azumin ma da akan mutum saboda ala kinanta yaminul gamus, dan tsawon halaka da mutum sifa ne daga cikin sifofin munafikai. To mu ji alaran ma
ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
إذا وين نمو تاني ودو منافقي الله يتسوني الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن الله بدأ فكين سلكي يرجع يسان أبدا يكي تشكين زوج ينسو دو أبدا سيكي كل يوع تشكين زوج ينسو الله يسني يرجع يسني طوما أبدا لا أسري أنا شيني su wa'anda ba mutanen wa'annan mutanen ba Allah bai faɗi dake cikin zukatun su ba Allah ba dauki sarki ya sani to amma wannan akwai al'inaya khassa akan magana akwai special concern akan wannan a nuna maka cewa babu abinda zasu yi face Allah madaukakin sarki yana sanin da duk abin da ke cikin zuciyarsa babu daren da zai mage bai san da daren ba akwai daren da za a ji mage bai san wannan dare yau dare ya zo ya wuce ba to kaga ba zai yiwu ba don haka Allah madaukakin sarki ya riga ya san abin da ke cikin zuciyarsa wanda kuma tasliya ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa hankalinsa ya damu abubuwan da yake na addini wa'ansu suna komawa gefe suna kawowa matsala wa'ansu suna komawa gefe suna takushewa suna kange mutane suna kawowa matsala kuma suna cikin musulmi saboda haka Allah madaukakin sarki yake ba shi hakuri kar ya damu ai Allah ya saba da cikin zuciyarsa shi dai ya ba da lokaci ya ga abin da zai faru saboda haka duk lokacin da kuke wani abu na addini to sai kan ga wani mutum shi kuma a gefe yana komawa matsala yake kokarin kawowa kar a cimma nasara ma wannan abu kar a cimma nasara ma wannan abu to ana tsoro ce masa shi ma zai fada cikin wancan sifa din don haka sai mutum ya kokari kiyaye a kalla in ba za ka taimaka ba to ka zuba ido mana amma dan me za ka kawo matsala kuma aiki ne wato kenan na alkhairi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu akan lamarin su sosai Allah yake masa kai ya damu Allah san zuciyarsu faru danhum kamar rabu da su kawai ka fitar da sha'anunsu ka bar su su je su tai kowa abin da yake shi ne zai shaki wayarsa ko kowa abin da yake aikatawa shi ne abin da zai shaki wayarsa amma duk da haka ka san wato ke tsakanin ubangiji da halittarsa ba a shiga tsakani duk da haka duk da wannan matsalar da suke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da kangewa da suke da rantsuwa da suke da ƙarya da hada kai da suke da yahudawa suna kai mu asirin Allah wa rabbika sarki sai ya ce wa iz hum ka je ka musu wa'azi ka musu wa'azi kai dai ka musu wa'azi ko ka rabu da su akan abin da suka yi mummuna kar ka daga hankalinka kar ka yi gaggawan yi musu hukunci kaga wannan mu abin da kusan muka gagara yake gagara mu kina a wannan zamanin da zaran wani yayi wani abu na kuskure ta kira mu masa hukunci ai wani dan wuta ne ai wani kaza kaza ai wani kaza kaza na taba je wani mutum a garin nan a nan garin aka ta lokacin da shugaban kasa bai da lafiya an kai shi Ingila kuma sai sabon gungun mutane su musu wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ya mutu kuma wallahi yanzu haka yana jahannama yanzu haka yana jahannama saboda wani haushi da yake ji a cikin zuciyarsa sai ya kasa bashi uzuri ya kuma kasa daukansa a matsayin shi din shugaban kasar kaya ne na Allah in Allah madaukakin sarki ya ga dama ko da ya laifi azarta da shi in Allah ya ga dama ko ya laifi ma ya yafe masa mun gane wannan ba a fi kwana shi da ba sai ga Buhari ya sauka a Najeriya da kafar sa yana takawa har ma da danyin gudu-gudu haka na barazana abin sai yana nan to ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba aikan mutane 70 a cikin mutanansa wanda yake gadara da su sahabbansa wanda yake gadara da su a wajen haddan alkur'ani mutum 70 aka zo aka ce da Allah ya ba da su za su je su karanta da alkur'ani a kabila guda ne za ta musulunta ya dauki mutanen nan gagare gagare yana alfahari da su zai ba da su mutum 70 da suka je su su 70 din nan babu mutum ɗaya da ya dawo duk aka halaka su gaba daya a guntaki aka halaka dukkan su kwaya biyu ne suka rige aka kama su kuma aka daure su da Zaid bin da Sunna da ko bai bin Adi aka kai su makaka kaje ka daure su bayan kwanaki aka je aka kashe su amma 70 din nan babu wanda ya dawo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yazo yana alkunuti yana la'antar su yana alkunuti yana la'antar su yana kunuti yana ine musu su wannan abin din sai ga wahayi ya zo laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Muhammad wannan lamarin ba naka bane fa ba ruwanka akan wannan lamarin ko Allah ya karbu tuban su ko Allah ya azabtar da su duk wannan ba naka bane amma dai su azzalimai ne sun yi zalunci daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yin kunuti a wayannan mutanen bai kara ba saboda Allah madaukakin take ladattar da shi abu tsakanin bawa da ubangijin sa bai kamata kai ka shiga ba baraka yanke kace wani yana wuta ba wani yana kaza 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 ba sai dai in akwai yakinin ya mutu akan kafirci wannan ma kun ba ka san akhirul lahazadin sa ba baka san akhirul lahazadin sa ba to saboda haka du al'amarin sai ka bar wa Allah barkake sulke tilka mutun garkalat lahama ka saboda kuma ka sadu to ka duba abinda munafikai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam na walakanci da saddu al sabilillah da sauransu duk da haka sai Allah yace fa'arain anhum ka rabu da su kawai ka kyalesu wa yusum kuma ka musu wa'azi wa qul lahum fi anfusikum qawlan baligan kuma ka fada musu magana wadda take mai zurfi a cikin haukansu ko kuma fi anfusihim qawlan baligan ai ma'anan wannan shine kai duk iya kokarin da zaka yi ka isar musu da magana wadda za ta shiga cikin zuciyarsu ta girgiza zuciyar har su gano cewa suna da kan kuskure sai su dawo sai da kai yanzu tunda an ce qawlan baligan a kaidan balaga in an ce balaga me yake ne isalul ma'ani ila qulubi sami'in sai kai kokari sun fahimce ka zaka kuma yanzu methodology da zaka bi wajen su fahimce ka kuma ya rage naka amma dai ana son ka fada musu maganar da za su fahimce ka su gane ainihin sakon madarar sakon su gane ta kaga an kallafa masa aiki dan haka yanzu zai amfani da wannan tattafin ko wannan usulubin ko wannan usulubin ko wannan usulubin dan dai ya samu ya isar musu da sakon a haka din ba yake kauna ba saboda mai bayan Allah ne Allah barkake zai sai da kisu ba kuma a hakan din aka samu wasu daga cikin su suka hakura suka janye amin anifak ne amma da an yi zuciya fatuntuni a musu hukunci ragadi saboda ka sai zama an warbar da su saboda ka wannan abin da ya kamata ce mun dauka a cikin aiki da bukinan kar mu yi gaggawar hukunci a kowa kar mu yi gaggawar hukunci a kowa musamman akan matsalar da hukuncin Allah ne haƙƙi ne na Allah in ya gada mai yawa ne kaza in ya gada maka yawa ne kaza in ya gada mai yawa ne kaza kai ka shiga bayan an ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi mun gane wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki irin ladattar wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul lahum fi anfusihim ka fada musu wato kenan magana wadda take mai kaiwa ma'ana har cikin zuciyarsu to mu je malam
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
الله أمرك كنتم كتير وما أرسلنا من رسول babu wani manzo da muka taba wato kenan aikowa illa li yuta'a sai dai dan ayi masa biyayya babu wani annabi da muka taba aikowa sai dai dan ayi masa da'a ay furudat da'a da'atuhu an farlanta ayi masa da'a alaman ursila ilaihim su wadanda aka aika musu da manzon wajibi ne su yi wa annabin wato kenan da'a anan sai Allah madaukakin sarki ya amfani da daya daga cikin wato kenan adatul hasari shine wato kenan annafayu wal isbat dama da kuma illa dama da illa idan an yi amfani da wayannan wato kenan ana taƙaice wani abu akan wani abu ana kira sa al-kasr dan haka babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aika face don ayi masa da'a amma wa za a yi da'a din a manzon Allah wanda aka aiko zuwa ga mutanen go kamar yadda aka aiko sallallahu alaihi wasallam haka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine namu babu wani abu da yake tsakaninmu da shi face da'a da'ar da za a yi masa akan abin da Allah ya aiko shi ne don haka in aka masa da'an awa aka yi da'ar kenan a Allah madaukakin sarki a Allah madaukakin sarki man yi dai rasula wa kada ta Allah wanda yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a hakika yayi wa Allah da'a Allah ya ce masa kaje ka ce musu su yi sallah sai zo ce jama'a ku yi sallah sai muka yi sallah mun yi da'a manzon Allah tunda shi yake ni amma kuma shi ma dan aike ne yanzu a Allah din muka yi da'a muka yi da'a to saboda haka Allah madaukakin sarki ya aika manzanni dan ayi musu wato kenan da'a kenan yanzu idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai muka kin da'a yanzu mun rushe isan na manzanci a nan gurin ko ba ka bane Allah yake ma arsalna min rasulin illa li da'a ba mu aiko manzo ba sai dai dan a masa da'a sai muka ki masa da'a kina amfani zuwan sa ba zai da wani amfani dai kenan na biyu kuma yanzu ba shi muka sabawa ba awa muka saba a Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki muka saba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai mana hukunci ba Allah zai mana kamar yadda muka karanta a baya yake cewa laysa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimuna don haka a hannun Allah yake ne ga aka tuwa mutane ya gara ma ya azabtar da su amma da ba su da'a ba hakika sun zama wata kenan az-zalimin saboda illa li ta'bi iznillah kuma da'an da za a masa nan da iznin Allah wa rabbikin sarki me ma'ana da iznin Allah Allah ne ya aiko shi ya ce masa da'a babu mutumin da zai zo shi da kan kansa ya ce haka kawai Allah ne ya aiko shi kuma Allah bai aiko shi ba face zama makarici zama makarici kuma ba zai ci nasara a rayuwarsa ba a wannan al'umma ta mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an samu mutane suka dawon annabci amma dukan su sun koma zuwa ga halaka bayan su an samu mutane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gode shi ummati dajjaluna kazzabun za a samu dujalai kazzabai makaryata a cikin wannan al'umma ta da za su yi da'awan annabci irin su Ahmad Gulam Mirza Gulam kaga shi ma ya zo da'awan annabci ya kuma kawo aqida ya saka ta amma in ka duba rayuwarsa bai abin nan ba shugaban Kadiyani irin su Muhammad Elijah na America kaga shi ma ya da'awan annabci amma kuma me rayuwarsa ta kare a cikin shiririta saboda duk wanda ya da'awar Allah ya aiko shi kuma alhali Allah madaukakin sarki bai aiko shi ba to ba zai ci nasara a rayuwa ba amma in ya tabbata manzon Allah madaukakin sarki ne to dole a yi masa wato kenan da'a wannan da'a da za a yi masa wato kenan da izinin Allah madaukakin sarki ne wala annahum izalamu anfusahum amma su a lokacin da suka zalunci kansu ja'uka da za su zo maka tastaghfirullah sai mugafaran Allah madaukakin sarki wastaghfara lahum rasuluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu gafara a gurin Allah lawajadullahu tawwabur rahim wallahi da sun samu Allah mai yawan karban tuba ne Allah madaukakin sarki ko mai yawan jin kai ne abin mamakin anan shine Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu a fili ne wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wannan ya zalunci amma mutun ya zalunci kansa mun lura da wannan ba wani fa suka zalunta ba kansu suka zalunta to da za su zalunci kansu Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum lalle su din nan a lokacin da suka zalunci kawo kansu da za su zo gurinka ka nema musu gafara Allah madaukakin sarki zai gafarta musu to saboda haka malami da suka tace bayani sai suka ce idan mutum wato kenan yayi aikin sabo kala biyu ne akwai aikin sabo wanda zai yi dan ya more wannan yayi sabo shi ma nau'i ne na zalunci amma idan yayi wani aikin saban da shi kansa ba zai amfana ba a sakamakon rashin amfanan kuma zai shiga wuta ko kuma zai kone ko kuma zai shiga matsala wannan shine ake kiransa wanda ya zalunci kansa ne wancin abu ayin take nufi wancan ma sabo ne ko amma sabo mai kala ya saci kudin mutane ya ja yafan da ma ya abena kaga ai ya ji dadi akalla ko ba ka ba wannan nau'i na sabo ne to amma wanda ake nufi a nan gurin shine lokacin da mutum zai je shi yayi aikin saban da ba zai samu naira 10 ba zai samu komai ba kuma zai halaka kansa kaga nan sai sake cewa sharrun nasi man yuzhibu dinahu li dinya ghayru mafi sharri mutane shine wanda zai lalata addinin sa dan ya gyara duniyar wannan sa dan ya gyara wannan kaga mutumin da zai je shada ta ƙarya inda ba za a bashi kwandala ba kaga wannan mutum ya zalunci kansa mutumin da zai je wato kene fada cikin aikin sabo don wani ya yabe shi ko wani abu makamancin wannan duk wani aiki dai da mutum zai halakar da kansa alhali ba riba zai samu ba ba fa'ida zai samu ba ta dawo gare shi ba to wannan shi da ake kira sa wanda ya zalunci kansa kaga abin nan su wayannan mutanen suke yi shine su ba za su ribace suna yi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bai samu mutane ba ko dan su rikirkita amma kuma manyan nasu wanda suke dora su su ma ba za su samu wani abu abu su kuma ba za su ribar aka komai akan wannan ba to shi yasa Allah madaukakin yake cewa a lokacin da suke zalunta kan hukansu ja'u ka da za su zo maka fastaghfirullah ko su nemi gafaran Allah madaukakin sarki wastaghfara lahumur rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi musu gafara laudirullah tabbaba rahiman da sun samu Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne mai yawan jin kai ne anan Allah madaukakin sarki ya sa sharuda guda uku tuban su na farko kafin a karbi tuban su ja'u ka sai sun zo gurin ka to da ka duk wanda bai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai nadama ba baya cikin wanda za a gafarta musu a nan gurin na biyu fastaghfirullah in sun zo su ya rasulullahi mun tuba wa Allah madaukakin sarki idan ba su nemi tuba a gurin Allah madaukakin sarki ba ko da sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna akan wani akidar tasu magana tuba ta tashi ba na uku wastaghfara lahum ar-rasul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka musu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to saboda sai zama sharuɗar tuban su guda uku wato kenan ta cika to in haka suka faru to a lokacin da za su samu Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne sannan kuma mai yawan wato kenan jin kai Allah madaukakin sarki zai karbi wato kenan tuban su a wannan lokacin to mu jama'a
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
الله مرحبا جدا كيف تشوى فلا وربك أهبهك بني نالا سيد أبين جدنك waye kenan tsawa da ubangiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da kansa yace na rantsa da ubangijinka ya Muhammad malamai suka ce wato bai halatta mutum ya rantsa da wani abu ba in ba da Allah ko sifa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki ba amma shi Allah madaukakin sarki yana da hakkin ya rantsa da komai da ya ga dama in ya gara wata ce wal kamari in ya gara ce wal shamsi wal duhaha in ya gara ce wal layli ko ya rantsa da rana ya rantsa da wata ya rantsa da taurari ya rantsa da abin da ya ga dama yanzu anan sai Allah madaukakin sarki sai ya rantsa da ubangijin annabi Muhammadu da wake nan ya rantsa da kansa ko ba haka ba kaga kenan wannan rantsuwa ku zan tafi wayancan karfi tana nan Allah madaukakin sarki ya rantsa da kansa to amma me yasa bai ce wannan fi ba na rantsa da kaina sai yace wa rabbika da ubangijinka me yasa ya jingina ubangijin a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriman lin nabi sallallahu alaihi wasallam dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam na rantsa da ubangijinka ubangijinka wato ubangiji na sani haka da ko ba haka ba kaga anan wani nau'i ne na mutuntawa a shi annabi sallallahu alaihi wasallam din tunda in Allah ya dama zai iya cewa wani si na rantsa da kaina ko ya ce wa jalali ko ya ce wa izzati ni yana yin haka amma anan gurin saboda mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa rabbika na rantsa da ubangijinka ko ya rura wakacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi a gurin Allah madaukakin sarki fiye da yanda wadukinin kowa yake da shi to amma nan tsora kan menene me jawabin ka sani yace la yu'minu wallahi ba rasu imani ba hatta yi hakki muka fi ma shi gara bainahu sai sun hukuntar da kai cikin duk rikicin da ya taso tsakanin su still muna magana akan wancan abin shi wannan bishir da yace a kai gurin Ka'ab bin al-Ashraf kaga bai yadda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko da yana musulmi Allah madaukakin sarki ya rantsa da kansa ko kuma ya rantsa da ubangijin annabi Muhammadu to imani ba zai cika ba babu imani da shi la yu nuna hatta yi haki muka sai dai in sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci kuma shi gara bai na cikin duk abin da ya taso wato kenan a tsakanin su don haka kaga musulmi dama ba shi da inda za a yi masa magana ta kat sai a cikin alqur'ani ita ce kat don annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani yake hukunci ko wallahi hakun bima anzalallah wala kum fasiqun saboda da alqur'ani yake hukunci adi inda musulmi ya samu kansa wato kenan alqur'ani ne zai zama hukunci a cikin abin hukuncin sa kuma la yajidu fi anfusihim sannan in an musu hukuncin ya zama ba za su ji a cikin zuciyarsu harajan wani takuri ko wani kunci ne ma kadai ta cikin abin da ka hukunta ba duk abin da aka hukunta ya zama daidai duk abin da Allah ya ce shi ne daidai su a gudunsu duk abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta shi ne daidai su a gudunsu kin yarda da hukuncin Allah kenan yanzu da musulmi za a masa hukunci a ce ga abin da Allah ya ce sai ya ji kawai bai yarda ba ko ya ji kawai an takura masa ko ya ji kawai ya yi masa kaza 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 kai haba da Allah shi wai ko an kawo masa hadisi yanzu hadisin shi hadisi sai aka abin an ce wani mutum suna rikici da wata zai ce mata to wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa duk watan da kaza kaza mijinta sai dai ce ai wai mata aka wata kaga ba za ta yadda da duk abin da aka fara mata na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan baya daga cikin sifar mu'mini sifar mu'mini shine cewa ya zama abin da Allah ya hukunta ba zai takura masa a ransa ba zai karba da jin daɗi tunda haka hukunci Allah yake ya mika wuya ya sallama ki da sun mulaji duk sai an ku zai har da mimaka dai ta ba su samu takuri ba amma idan dan musulmi aka ce Allah ya yi hukunci ya ji abin bai masa daidai ba ya kwankuntata masa to kaga babu imani wata kenan a cikin zuciyarsa to sallimu Allah madaukakin sarki ce kuma sai sun sallama su mika wuya taslima asalin wata kenan sallamawa sai sun mika wuya wata kenan asalin mika wuya to anan ne imani wata kenan zai zama ya tabbata cikin zuciyarsu تو جمالا
ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
الله أكبر كنت ذلك دو أبن دمكي موسو أيهودا wato tausasa musu muke saboda wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta rahama wala annaka tabna alaihim wallahi da zamu wajabta musu an kullu anfusakum kuje ku kawo shi kawo kanku ai mun san da haka ne dai daga cikin shari'o'in su idan suka sabu Allah to in suna neman tuba sai a ce su shiga cikin ko cikin masallacin su ko wani guri kawai su je kawai su ta kashi kawo kansu sitayyanka kansu ta kashe kansu duk wanda aka yi kasa misali a basu minti 20 haka kowa da wukarsa don in baka yanke wani bai kai zai yanke sai ka kara kokarin kashe wani wanda a samu kamar minti 30 wanda suka fito da rai shikenan su ne za su ci gaba da rayuwa sauran hudu sun kashe kansu to sai Allah ya yafe musu wannan zunuban nasu wannan haka aka yi musu ko a baya to amma yanzu an dauke musu saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da Allah madaukakin sarki da cikin suratul a'raf wa yad'u anhum israhum ko wala aglala lati kanat alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam adalin sa za a dauke musu nauyace nauyace da suke kansu za a dauke musu angalala da aka dora musu shine mai da aka daddaura musu da takunkumi duka an dauke musu to anan Allah sai yake tuna musu ba suna a cikin shari'a su ba da hagayen da abin yake to amma yanzu walau annaka tabna alaihi wa alaikum salam fusukum da zamu waje samu su to ku je duk ku kashe kawo kanku au kurju min da yarku ko kuma sai musu an faranta musu kowa ya fice a gidansa kuma ku fan tsama a cikin duniya ko ma fa'aluhu illa qalilun minhum wallahi ba rasi ba sai da yan kadan daga cikin su tare da cewa kuma wannan din hukuncin Allah madaukakin sarki ne amma Allah ya dauke musu wannan matsala din ya dauke yanzu abin da ake nufi kawai su zo su bi Allah su kuma za su yi falla su yi azumi da sauransu abubuwa ya zo da sauki amma kuma su kuma yanzu kuma a daidai lokacin da suke kin zuwa kenan lokacin da suke kin zuwa kenan haidi shekarun baya muna cikin masallacin nan muna karatu an kalle mu na kwanci yana tashi to yi wani ya zo jefa mana gwam haka da ko ba ka ba da ba ko mutane da suna sallah cikin masallacin an jefa musu ba masallaci ne fata mu shiga sai yan agaji sun tattare mu suna mana barazana ka zo dol a dauna maka abu a jikinka ka zo dol a dauna maka wai ba a yarda da kai ba masallaci za mu shiga saboda rashin kwanciyar hankali ta tashi hankali a hakan mutane ƴan musulmi da aka halaka aka fitar da su a gidansu aka kakkashe duniya mai da sauransu nan Allah kadai ya san iyakansu amma yanzu Allah madaukakin sarki ya dauke mana wannan sai ka ji da mutum yana cewa wallahi da wannan da man talaucin gara ma wancan tashin hankali saboda me har ya manta ashe nafsuhu hadasa ayan bani isra'ila da in sun yi zunubi haka za a ji musu in jini in fitsari ya taba jikinka sai ka karce gun yayi jini in rigar kai taba sai ka yanke rigar sai dai kai faci koyo ka dunkota iyaka inda fitsari ya zo sai ka yanke gurin sai ka zo kai faci haka suke sallar ka kuma ba za ka karba ba sai ka je masallaci yanzu duk sauki ya zo shi Allah madaukaki ce da za mu daura musu abin dadin ba wallahi ba za su yi ba ma faluhu illa qalilun minhu wallahi yan kadan ne yan tsilari ne kawai za su yi to amma ba mu daura musu wancan din ba walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi kuma wallahi da za su aiwatar da abin da aka gargade su akan sa lakana kar Allah wallahi da yin haka shi ya fi musu alkhairi duk abin da Allah ya ce to anan ne hikima take anan ne rahama take anan ne kuma take nan jin kai yake wa shadda tasbitan kuma da ya fi tsananin tabbata a cikin al'amarin ladansu da ayyukansu na alkhairi da kuma wata kenan abin da su dan wani zai mamaki me yasa aka samu irin wannan hukunce-hukuncen masu tsanani duk abin da kaga ya zo na hukunce-hukuncen tsanani da aka dora ma yan bani Isra'ila to a sakamakon abin da suke aikatawa ne dama al-Imam al-Maghili at-Tirmidhi ne yake cewa tud'u lin-nasi al-ahkama bi kadri ma arasu min al-fujuri ana sanya ma mutane hukunce-hukunce ne gargwadon abin da suka haddasa na fajirci zama sabon Allah yake zuwa zama doka take aduna ai dama doka ana yin ta ne idan da matsala ko ba haka bane doka ta dan adam da muke gani shi yasa take da bambanci da dokar Allah madaukakin sarki dokar dan adam sai in an lura akwai matsala abu kaza yana faruwa abu kaza ne dan a toshe sai a ce mazan daga yau an hana kaza sai da abin ya faru amma Allah madaukakin sarki shi ya riga sa dokan da in dai an bi ta ba za ma ta faru ba balle tana azu ana neman magani ko al-wiqayatu khairun min al-ilaj yau dokar Allah kenan ita da ba kullu anan take al-wiqayatu khairun min al-ilaj wai menene ne riga kafi ya fi magani prevention is better than cure saboda duk abin da Allah ya sanya na doka da duk mutane sun bi su duk matsala ba za ma ta taso ba kwata-kwata ba za ta taso ba amma dokar dan adam sai in matsala ta faru sai a sa doka da yau karwa ne ya kara kaza da yau za mu dauki mataki kaza da yau za mu dauki mataki kaza da yau za mu dauki mataki kaza to saboda haka in kaga a baya an sa musu doka mai tsanani to sakamakon abubuwan da suka kirkiro ne na fajirci haka kuma ma yanzu ke faruwa yanzu ai ba a zo ana tare mu in za mu shiga masallaci ana manna mana wani abu a jikin mu ba sai da wa'azinmu suka kirkiro fajircin su shiga masallaci su tare bom ba haka bane to sai aka ce to wani masallacin ma ba za ku shiga ba sai an tare kuma in ba a yarda da kai ba wallahi na taba zuwa wani masallaci don yin sallah azare nan da azare fa an riga an kabbara ga masallacin bai zama cika ba ga fili yan agaji sun tare a tun da an kabbara ba wanda sai tsallaka nan kowa sai dai sallah daga nan iyaka na nan ka a riga an kai tun da duk an caje su wani mutum daga baya da ya zo shi da zai zo shi ba za a bar shi kuma ya zo ya shiga ba na ce a'a guri bai cika ba suka ce wallahi ba zai sai dai ne sallah a nan gurin ni kwa sahu bai kai gurin ba ina ji ina gani wasu yan kwana da muka saboda su suka sallar a gurin ni ko na fita a nan na kama hanyar wani masallaci me yasa haka fajircin da wa'ansu suka da jarima da wa'ansu suka kawo to saboda haka shi yasa Allah wa da kuma sai ya sa musu dokoki masu sanani duk da haka idan Allah ya sa dokar to bin su bin ta shi yafi musu alkhairi wala annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum da wannan din shi yafi musu wata kenan alkhairi wa ashadda tazbitan da fa tsananin wata kenan tabbatar da su akan hanya wadda take mafi daidai wa idan
la'ataynahum min ladunna ajran 'azima
da mutane za su yi hakuri
la'ataynahum siratan mustaqima
Allah madaukakin sarki da mutane za su yi hakuri su bi abinda Allah madaukakin sarki ya sanya na dokoki wallahi la'ataynahum min ladunna ajran 'azima da mun ba su lada wanda ke mai girma girma ka san girman da lada girma yan an ce abu mai girma wato ya danganta kaman kyau ne aka ce wai beauty lies in the eyes of the beholder kai da kake kallo kai ne kake ganin kyau to yi abin da kake ganin kyau a cikin sauri kuma ya gashi ba zai ga kyan ba yawwa saraka kai da abin da kai zaka girma mai girman kyau din sannan zaka ce kudi mai kudi ya san mai kudi idan masu kudi suka yi tafaki wa da mai kudi ne to lalle mai kudi ne amma irin alarma ko yanzu mutum da miliyan uku ma sai daga mana hankali sai kai wallahi kudi ya zauna wata miliyan uku wanda kuma da miliyan 30 ma ba zai saka cikin masu kudi ba ko wanda da miliyan 300 ka ba ka shiga wani gurin ba miliyan 300 to saboda gwargwadon wanda suka abin nan haka ko mulki wanda suka ce ai wani akwai mulki to masu mulkin sun fi sanin mai mulki to haka a wajen girma to Allah madaukakin sarki da kansa sai ya ce ajaran aziman yanzu aziman din ba irin yanda mu muke kallon girman bane kaga da go yanzu misali in aka bani lada cikin masallacin nan sai rasa inda zan sa kaina a gani na abu ne wanda ke girma amma a gurin Allah madaukakin sarki fa kaga in an bani cikin duniyar nan magun Allah ba wani abu ne amma yanzu anan Allah madaukakin sarki shi da kansa yace lada mai girma saboda ka girman a gurin Allah ba irin ma girman da wato kenan mu muke kallo ba wala hadina siratan mustaqima kuma wallahi da mun shirye da su hanya madaidaiciya da mun shirye da su hanya mai inda za su bi za mu shirye da su hanya madaidaiciya bin hanya madaidaiciyar kuma shine zai sauke musu duk abubuwa duk wahalhalu Allah sai sauke sai ta kawo sauki sai ta kawo sauki sai zama rayuwar duniya an yi ta cikin sauki gobe kiyama kuma wato kenan a samu sawaba shine ma'ana wala hadina siratan mustaqima hanya wadda take madaidaiciya ita ce hanyar Allah madaukakin sarki don mu jama'a lokaci yayi to alhamdulillah a zamu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da shi kada muka kuskure Allah ya gaya mun da mu kuskuren jawabi iko gyara